على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنت نبيك نبو بمبنك لفظا بس ليوا نأكو. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتجعل في كلمة على نمك وباب كلمة على سيدي آل إبراهيم كوي نأكو. اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نبي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نشد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبقي نكرشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. waɗannan lafazza guda bakwai dukkansu tabbata su ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zaka haddace daya kai taiwa annabi salati da shi cikin sallolinka na farilla da nafila baka iya kowanne ba sai shi sallarka ta yi. In ka iya biyo kai daya wata rana kai wani yayi. In ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur, haske bisa ga haske kenan. An fahimta ku? Saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar, ba wai su haddace ne himmarsu ba, ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu. Akwai malamai muhaddisuna na da, irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Muslim, irin su Imam Ad-Darqutni, manyan malaman hadisi na da, irin su Imam Malik ibn Anas, wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi, suka koyo hadisi, idan suka dawo gida sai su zauna a ce ba za ka sake fita karatu ba, yace a'a sai na duba na ga kowane hadisi da na koyo na taɓa yin aiki da shi kafin in sake fita. Sai su zauna kowanne, eh wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mun taɓa yin aiki da shi, wannan na taɓa yin aiki da shi, wannan mun taɓa yin aiki da shi ba. Daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai, sun ga duk abin da annabi ya koyar sun taɓa yin aiki da shi, amma talakawa ne ba su taɓa yin zakka ba, sai suka shiga neman kuɗi. Ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba, dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu. Suka ce kunna natahamalu min ajr sadaqati, mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taɓa fitar da zakka. To aikin kenan, duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ga ka taɓa yin aiki da su ko baka taɓa yi ba. Wannan shine zakkar ilimi, kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata. Duk abin da ka rike ka ga yana nan daren bai abin nan ba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Da haka kaga wannan sune sigal lafazan. Duk wani salati da ba wannan ba, kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kasar Hausa, salatin tarjina ko ba daga annabi yake ba. Ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatul fati ko shi ma ba daga annabi yake ba. Duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba annabi ne koyar da su ba. Salatin da annabi ya koyar da bakin sa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka, sai ce qulu, kaga fi'il amr ne ko Allahumma salli ala Muhammadin wa har zuwa karshe kamar yadda muka karanta su. Duk wanda yake so yawa annabi salati cikin sallah cikin menene wannan ya kamata yi. Kuma kar ku manta, ko da a wajen sallah da muka ce ka'i da wata siga daban, muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da an jima a ce annabi Muhammad, zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci, kamar misali bayan an kammala kiran sallah, kaga ai za ka yi abin nan. Sunnoni guda biyar Ibn al-Qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya ya ga cewa ya yi su. Sunna ta farko, yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa, sai dai wajen hayya ala salat da hayya alal fala nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Sunna ta biyu, idan ya je karshe, ana zuwa karshe, farkon abin da zaka fara yi shine salati. To lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe. Abu na uku da zai biyo baya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Wani bawan Allah jiya ya fadakar da ni kan maganar Allah kullu fil mizaj, cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a form 1 lecture da nayi na karasa innaka la kullu fil mizaj, in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne. Wannan wajen wannan alladhi wa'adta ana ake tsayawa, warzuquna shafa'atahu wannan da'ifi ne innaka la tukul fil mi'at wannan da'ifi ne haka qalin wa darajatir rafi'a wannan duk da'ifi ne ina jin a karatun bayan ma mun yi wannan to ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka fada ba amma bakin ka kuma ya tsubuce su bulda maka ne wannan to wannan ka roƙon wa annabi wasila kenan wasila da ka roƙon wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum daya bai dace ba sai ga mutum daya ina fatan in zama ni ne shi wato annabi na fatan ya zama shi ne shi wannan sunna ta uku kenan sunna ta hudu bayan kai wannan sai ka ce razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wannan kaga sunna ta hudu kenan sunna ta biyar sai ka daga hannu kai addu'a ka roƙon wa kanka duk alkhairi ka kuma nema tsare ka daga dukkan sharri ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi wannan sunnoni guda biyar din mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba to kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koyar da sauran wurare da aka ce ayi salati ga annabi duk zaka yi ne irin wannan amma salatin da yake yawa mai metuwa a baki dan zanan mu ce kallar rasulullahi zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai ka karanta wancan ba bai zama wajibi ba a lokacin nan an fahimta da kyau wannan shine bayanin da nake so in yi mana yanzu kenan in mun zauna mun bayanin irin zaman da zamu yi za mutum zai daura hannun dama akan gwiwar dama hannun hagu akan gwiwar hannu hagu yayin da yazo yin tahiya kuma ga tsarin da muka yi bayani jiya ne yadda zai mai dan yatsan sa irin tsarin da ya kamata ya musu bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyar da muka karanta yau bayan ya kammala tahiya sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzzan salatin da annabi ya koyar din an fahimta ko to bayan yayi wannan fa annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaba abin da ya so yayi daga cikin mai addu'a to wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikin su yanzu zamu karanta cikin littafin da muke ciki din bai inganta ba kuma tunda nake wannan ne kadai inganta kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda bai inganta ba suna da yawa tunda dai kaji duk abin da muka karanta a ciki akwai wannan kalmar shikenan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهيأ بتشنكو يتهيا فليستعذ بالله من أربع تزين لمطرين الله دقى الأمر رابو داهدو wannan al'amura guda hudu ga sunan zai bayyana su ya kulu ya ce Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam ya Allah ina neman kiyayewarka ina neman tsarinka daga azabar jahannama wa min azabil qabri ina neman tsarinka daga azaban qabri wa min fitnatil mahya wal mamati ina neman tsarinka daga fitinan rayuwa da kuma fitinan mutuwa fitinan rayuwa shine mutum ya rayu kan safan Allah kan bijire ma Allah ya zama fitinan rayuwa kenan fitinan mutuwa kuma mummunan cikawa ko kuma azaban kabari din kamar yadda dan sama da ne suka ce wa min fitnatil masih ad-dajjal haka ina neman tsarinka daga fitinan masih ad-dajjal waɗannan al'amura guda hudu yayin da annabi ya kammala karatun tahiyyatul salati kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga waɗannan al'amura guda hudu an fahimta ko to wannan ke nuna mana kaskantar da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san Allah riga masa alƙawarin shine farkon mai shiga aljanna amma tare da haka bai gajiya ba yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga mai azabar jahannama ai ya san ba zai shiga ba Allah ya alƙawarta masa kuma ya san alƙawarin Allah gaskiya ne amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo tunda shi ya bada labarin zuwan dujal kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama wanda shi lokacin baya nan amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujal kuma azaban kabari ya san ai ba za ka kama shi ba amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa duk wannan ya san ya amintu ga barin waɗannan asali ma ya amintar da waɗansu ma ballantana kansa yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'd bin Abi Waqqas fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna Talha bin Ubaydillah fil janna Sa'd bin Abdullah bin Zayd fil janna har yake da mutum goma duk yace yan aljanna ne to shi ko fa farkon ki da su dai ya ba da tsaya kan wani ma amma tare da haka yake kaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura ina ga mu sauran da jikun mutane kuma mu muka fi cancantar neman tsari daga waɗannan al'amura da haka wannan dai yana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin ayi sallama kenan wa an abi wa fi riwayatil muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir a riwayar Muslim yace annabi ya ce a faɗi wannan idan mutum ya kammala at-tahiyatu ta ƙarshe. Wato ku gane tahiyya ta farko da ta biyu kowace tana buƙatan karatun tahiyya din, kuma tana buƙatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimci wannan da kyau? Amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiyya ta ƙarshe kafin mutum ya sallama ne, sannan zai wannan a addu'a din. Ɗaya daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta. Wa an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allimni du'an ad'u bihi fi salati. An karbo hadisi daga Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wato shine Abdullah ibn Usman kenan. Sunan Abu Bakr Abdullah, sunan mahaifinsa Usman, wanda aka fi sani da sunan Abu Quhafa, wanda shine mafificin mutane in banda annabawa da manzanni, shi Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq yace allimni du'an, yace da manzon Allah koya mun wata addu'a, ad'u bihi fi salati, wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata. Yanzu dan Allah Abu Bakr bai iya larabci ba, bai san abin da ya kamata ya roka ba, ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata yayi. An fahimta ku? Amma duk mai kaifin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma. Da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan, babu wani mai magana kuma. Da haka sai ya sallama. Wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna. Baka da zaɓin ka sai abin da annabi yake. Dan kai ba a yi maka wahayi. Da haka cikin maganganunka da ayyukanka ka iya yin kuskure. Annabi kuwa Ubangiji ya riga ya kare shi daga yin kuskure. Allimni du'an ad'u bihi fi salati. Koya min addu'ar da zan rinka amfani da ita cikin sallah. Kala sai annabi ce, qul kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran, ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, babu mai gafarta zunubi kuwa sai kai. Faghfir li maghfiratan min indika, kai mun gafara wata gafara ta musamman daga gare ka. Warhamni, ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim, lalle kai mai gafara ne ko mai jin kai ne. Annabi ce ka rinka yin wannan. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Dan haka kenan, bayan ka nemi tsari daga waɗancan al'amura guda hudu, ka iya karawa da wannan lafazin da annabi ya koyar da Abubakar. Dan ba wai ya koyar da shi kadai bane, duk wanda ya ji lafazin shi ma ya halatta ya addu'a da shi a cikin sallarsa. Duk wannan za ka yi ne kafin ka kai ga yin sallama. An gane ko? Wa alaikum salam. Haba mala. Gashi an faɗa a cikin tahiyya? Wannan duk mutum zai yi su ne a cikin bayan ya kammala tahiyya, ya kammala salatin annabi kafin ya sallama. Na maimaita wannan fa. To banda waɗannan akwai waɗansu lafuzan daban. Shi Imam Ibn Hajar ya takaita mana kan waɗannan. Amma ga waɗansu lafuzan ku ji daban-daban waɗanda annabi ya koyar da sahabbai su rinka yin addu'a da su. Farko dai bayan kun ji wancan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, Allahumma inni a'udzubika min al ma'asami wal maghrami. A wata riwaya sai ce wa a'udzubika min al ma'asami wal maghrami, ina neman kiyayewarka kuma min al ma'asami, daga aikin sako, wal maghrami daga nauyin bashi. Sahabbai suka ce yanzu kuma har bashi ma sai a nemi tsari. Annabi ce idan mutum ya ci bashi sai ya yi ƙarya, sannan kuma ga ya saba alƙawari. Yana daga cikin abin da annabi ke neman tsari a kare shi shine bashi. Wannan fitila ai sai a fitar da ita waje, in ba ka ba za ta ɗaukar hankalin ku. Idan a ɗauke ta a fita waje da ita, dan ba ta za ta ɗaukar hankalin ku. Kun fahimta da kyau? Da haka annabi ke neman tsari da wannan. Na biyu, Allahumma inni a'udzubika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'mal ba'du. Min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du. Wato ya Allah, ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata da sharrin ma abin da ban riga na aikata ba. Wannan ma yana cikin abin da annabi ya koyar mutum ya faɗa cikin sallah. Na uku, Allahumma hasibni hisaban yasiran, ya Allah kai min hisabi hisabi mai sauki, kai min hisabi hisabi mai sauki. Kun san hadisi ya tabbata hisabi mai sauki kuma shine kawai sai da dauki ayyukan amma ko auna su ba za a yi ba a wuce haka, dan an ce idan an bi diddigi za a kirga to ba wanda zai iya tsira. Kuma na hudu, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma alimta alhayata khairan li wa tawaffani idha kanat alwafatu khairan li. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada wa as'aluka kalimata alhaqqi wa fi riwayatin kalimata alhukmi wal adli fi alghadabi wal ridha wa as'aluka alqasda fi alfaqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabit wa as'aluka qurrata aynin la tanfad ولا تنقطع واسألك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر إلى وجهك واسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. وانا النبي نكرمت وانا كويا كويا أكرمت وانا كفندق سلم كنا زونتنا وانا لفظت نبير وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وانا من جيش أبايا نشدة عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوير اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. نبكي كجفا دوغور أدوانا دوغا تاتسك سنة. وقال لرجل النبي سيدا ونمتن ما تقول في صلاتي إن كاتاتين أدوى أتكين صلى ميكي تيوا وتكاتدو أنا مغانا أدوى إتا أتكين صلى إكي انتبا أو جان صلى با دوك ودن أبن دا النبي كوير آينايكي أتكين صلى با أو جان صلى با أما دوك من أجي يسجي في قدا سيبا أن صلى كوا مكرم تقول هو الله كفا أكو غوالدي ألمنا رجلان إن أنزل الله لا ترجع كم دليل لذي da sauransu zuwa illa ma sha Allah. Ga abinda annabi ya koyar da sahabbai su fada a cikin sallah, saboda yace shi mai sallah yana munajati, yana gane tsakaninsa da Ubangiji. To lokacin da kake gane ya kamata ka gabatar da bukatanka ko sai ka fito? Lokacin da kake gane, a lokacin da kake shirar da bukatunka. Annabi yace da wani mutum ma ta kula cikin salati mai kake fada cikin sallah, qala atashahadu, yace ina yin tahiyya ne, ثم اسال الله الجنه فنسال رجاء الله الجنه واعوذ به سكن ميتي. فقال سيدنا النبي قد غفر له قد غفر الله بالله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. النبي جون متي يا كرانته wannan meyace? Faqala, sai annabi ce kad gufira lahu kad gufira lahu, yace an gafarta masa, an gafarta masa. Kaji fa abinda mutumin ya fada? Kai ka taba fadin wannan ko so daya? To annabi ko ya bada shaida ce an gafarta masa, an gafarta masa. Nasara, wasami'a rajulan wasami'a akhar yaqulu fi tashahudihi, annabi ya ji wani mutum shi kuma cikin tahiyya bayan ya kammala yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أبدا متوما يفتحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه سأل النبي يتيو دسورا صحابي يتي تدرون بماذا كنت دمئي أدو أقوى؟ قالوا الله ورسوله أعلم. سكت يا الله دمان صلى الله عليه وسلم. قال سأل النبي يتيو والذي نفسي بيده ina rantsuwa da wanda zai nake hannunsa, laqad da'a Allah bismihi al-azim, hakika yayi kiran Allah, ya roki Allah da sunansa mai girma. A wata riwaya yace bismihi al-azam, ya roki Allah da ismul azam allazi idza du'iya bihi ajab, irin wanda in an roke shi da shi sai ya ansa, wa idza su'ila bihi a'ta, in an roke shi da shi sai ya bayar. Ya salam, ina wasu neman ismul azam gashi nan gurin. duk wani ismul azam da zaku ji wanda sai ya tsubu suna fada dubboki ne gashi nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi wa kana min akhir ma yaqulu bayna tashahhud wa taslimi yana daga cikin karshen abin da annabi ya fada tsakanin tahiyya da sallama allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta dan Allah ku ji wannan idan muka yi wa kanmu adalci ila in an samu masu kokarin cikin mu wanda suka haddace dai ko biyan waɗannan addu'o'in to kuma shine abinda annabi ya rinka yi a cikin sallolinsa kafin ya salma shi ya koyar da sahabbai shi matan gidansa ma shi ya koyar musu dan annabi akwai riwayar Aisha ahlul baiti abinda ya koyar da su su rinka yi kenan sahabbai abinda ya koyar da su su rinka yi wanda sun fi mu tsarki sun fi mu tabbas na samun aljanna samun fada wajen Allah da haka babu lafazi da zaka yi ka nemi kusanci zuwa wajen Allah wajen zikiri wajen salati wajen addu'a sama da lafazin da annabi ya koyar shi da bakin sa yake kai kar ka harhado wa kanka hadade ka je ka yi wani combination daban ka hado can rabbanoni ka tara ko wane wane ne ka tara can sayyidina ka tara dukkan zaka bata lokaci ko ba zaka samu lada ba dan ba kai koyi da annabi ba wallahi tallahi babu wanda zai dace da daidai cikin maganganunsa da ayyukansa sai wanda ya dace da koyarwar manzon Allah wannan shine tabbacin magana gaskiyar da babu sofanan ƙarya a ciki shine abin da annabi ya koya wa duniya yake ce amma yan bid'a sun ki sai da su bid'a ta ce ga zikirin wali wane ga zikirin wali wane ga zikirin shehi wane sai ka ce to ni duk wannan shehi nan da waliyan ba ruwana da su ina zikirin annabi da su da annabi waye shugaba ai an san annabi ne shugaba waye kai waye kamar ka waye san asali yanaka waye samu irin rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba ai ba ka da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya da haka duk mai falala to a bayan tafin annabi annabawa gaba ɗayan su kaga a bayan su suke sallallahu alaihi wasallam to da haka abin da ya fito daga bakin sa shine ya dace ka karba ka rike kai aiki da shi Allah ki mana gaban ka tar yanzu bayan kai waɗannan addu'o'i kuma sai me ya rage wa mutum to ga sigar sallama za ta zo wa an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala sallaytu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa'il ibn hujr ya ce nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallama a damansa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi haka hagun dinsa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rawahu abu daud bi isnadin sahih abu daud ya rawaito da sanadi sahih sai dai kalman wa barakatuhu a ƙarshe a sallama ta biyu din wannan a sallama ta farko ne annabi na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ta biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ɗaya daga cikin sigogin sallama kenan sallama tana da siga guda hudu farko wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa hagu na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma zuwa dama na uku zuwa hagu kai na uku assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum kadai zuwa hagu na hudu shine sallama daya wanda ba annabi ke yin ta zuwa gabansa amma bangaren dama dama yace assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam sai ga nawa kenan to cikin hudun nan wadda ta tabbata annabi ya faye yawaita ta ita ce ta biyin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wato dama da haku ko ina assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah daga nan mai bi ta mai bi mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah daga nan mai bi mata assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum daga nan sai ta karfe assalamu alaikum sallama daya a gabanka kuma zuwa karkatar da kanka zuwa ga dama damanka to ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata duk da cewa shine hadisi mafi rauni in an kwatanta ba ina nufin ya zama da'ifi ba a'a bai kai sauran gaba ɗaya ƙarfi ba waɗansu daga cikin malamai ma sun zaifantar da shi kamar cikin manyan mazhabar malikiya ibnu abdul bar a cikin littafin al-istizkar yace wannan hadisin da'ifi an fahimta ku a cikin littafin al-istizkar da yake sharhin muwatta na imamu malik ibnu anas a takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta da haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan yayi sai dai wanda annabi sai yawaitawa shine assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sauran kuma duk sun halatta idan kai su kuma yayi an fahimta ko to bayan mutun ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama wa anil mughira kabin shuba radiyallahu anhu wato akwai zikirai da annabi ya tanadar ai bayan an kammala sallama an karbo hadisi daga mughira ibnu shuba Allah shi kare da a gare shi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salati annabi ya kasance yana fada a karshen kowace sallah maktuba wanda take ta farilla la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minka aljadd annabi ya kasance yana fadin wannan bayan an kammala sallan farilla kenan an gane ko ko da yake ibnu taymiya shi yana da wata fahimta daban yace shi ma wannan din da aka ce fi dubri kulli salatin a karshen kowace sallah yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa ba bayan an yi sallama ba kafin kai sallama yace dan an ce dubri kulli salatin idan an ce dubur kuma shine karshen abu yace to karshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu wanda bayan sallama kuma to abin da yake baya kuma ba cikin sallah bane ba shi fikihin ibnu taymiya kenan anan gurike amma dai wannan dai annabi na faɗa bayan sallah shine abinda mafi yawancin malamai suka ce wa an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sa'd ibn abi waqqas Allah tikale da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salatin annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah me yake cewa allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arud min an uradda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min azab al-qabr rawahu al-bukhari annabi ya kasance yana cewa ya Allah ina neman tsarinka min al-bukhl daga rowa kar in zama marowaci ya kamata in zama mai hannun kyauta to shi yasa sai annabi ya zanto haka yake in ka same shi da akwai kan roka ya baka in ka same shi babu ya maka mai magana mai dadi wanda tafi a baka kudin dan abinda Allah ya koyar da shi kenan wa in ma tu'ridanna anhum mubtiga'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura koda zaka kawar da kai idan mutane sun roke ka baka ba da abinda zaka bayar to ka fada musu magana mai dadi magana mai sauki qawlan ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adad to sai kasance annabi in ka roke shi da akwai sai baka in babu kuma sai maka magana mai dadi ba zai wato ainihin nuna ko sa wuce ba to wannan halayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai mutum yayi namijin kokari kafin ya koyi ta shi ya san in ya bayar kansa yawa gata ba kai yawa gata ba kafin ya maka gata kansa yawa gata dan ya saka ne a cikin taskar sa ta lahira an bai ta ku to haka sahabban sa su ma suka gino akan wannan dan haka yake neman tsari daga ruwa wa a'udhu bika min al-jubni ina neman tsari daga tsoro kar in zama matsoraci baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci ana son jarumta yana daga cikin abin da mutanen da suke tarbiyyantar da yayansu kai mutum ya zama jarumi wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri ina neman tsarin ka kar a maite ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwaf-takwaf din nan wanda kowa ya gaji da kai so ake ka mutu a huta annabi ce ya Allah karka kane irin wannan shekarar kaga ko sai Allah ya anshi addu'arsa ya mutu yana da shekara 63 a duniya bai kai arzalul umri ba to malamai sun yi sabani menene arzalul umri da yawa suka ce wadansu kai daga cikin su suka ce arzalul umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama suka ce duk wanda kai shekara 80 zuwa abin da ya sama to fa ya kai arzalul umri ya fara gajiyawa aka ce saboda me suka ce ai mun ga tarihin waɗanda suka wuce baya duk yawan su wanda kai shekara 80 sai ka ji koka gashi san wancan mawakin na lokacin jahiliya yake cewa sa in takalifal hayat wa man yai 80 haula la abalaka yasami yace kai na gaji da rayuwar nan duk wanda kai shekaru 80 ko shakka babu sai ya kosa suka ce to shekara 80 shine arzul umri ga kuma wanda yana cewa ma as 80 asad da'u fi jasadi wa hammani da'u rijli wa ittirabu yadi idza katabtu fa khatti khatt muttarid ka khatti murta'ish al-kaffayn murta'idi fa ajab li da'f yadi an hamliha qalaman min ba'di hamli al-qana fi labbati al-asadi wa qul li man yatamanna tula muddatihi hadhi awaqib tuli al-umri wal mudadi wannan ne kai shekara 80 yace ina kaiwa 80 asad da'f fi jasadi gaba ɗaya sai rauni ya shiga kowane sako daga cikin lakkan jikina. Wa hamma ni da'afu rijli, rashin ƙwarin kafafuwa na ya rinka bani takaici. Wa tirabu yadi, hannuna ma rawaki ba ya tsaya wuri guda. Idza katabtu fa khatti khattu muttarib, ko rubutu aka ce in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne. Ka qatti murta'isul kaffaini murta'idi, kai ka ce mutumin da yake kyarma ne saboda sanyi. Ita fa ajab li dha'fi yadi an hamliha qalaman, imma ma ki yadda hannuna yanzu ba ya iya rike alƙalami. Min ba'di hamli alqanafi labbat al-asadi, bayan da na dauki mashi na jefa zaki ya mutu. Wa kushi man yatamanna tula muddatihi, fadawa din mai gurin dogon rayuwa. Kace da jihadi awaqib tula al-umri wal mudati, wannan dai shine karshen dogon rayuwa din, shine karshen dogon kwanaki da za a baka, karshen cika-cika shine mai shike na zai. To arsal al-umr kenan, mutun ya kai nan ya rasa ba abin da zai. Wadansu suka ce ba lalle bane akai shekara 80, arsal al-umr wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai arsal al-umr. Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina. Dan haka dai yana daga cikin sunnar annabi neman tsari daga arsal al-umr, saboda mutum zai gajiyar kuma ya gajiyar da mutane. Wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya, ina neman tsarin ka daga fitnar duniya. Wa a'udhu bika min azab al-qabr, annabi na faɗin wannan a ƙarshen sallah, rawahu al-bukhari. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثه. ثوبان مولى رسول الله يتي النبي يا كسنتي ان يا كمل صلى يا يسلم استغفر الله ثلاثه زيتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقال سننسيتي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. تكون سنر انمك ان كاي سلم. وانا رواه مسلم. وانا ابي هريره رضي الله عنه ان كربو دغ ابو هريره الله تعالى يدا غريس قال يتي من سبح الله دبر كل صلاه وند دوك يي تسبيح غ الله قرشن كوواتي صلاه 33 وحمد الله 33 يتي الحمد لله كما 33 وكبر الله 33 كما يكبر الله اكبر 33 فتلك 99 idan ka kirga ya zama 99 kenan ko. Wa kala tamamul mi'a, sai kuma ya fada a cikon na 100 din yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, wanda ya fadu wannan a cikon na 100 din tare da wadannan 99 din, ghufrat lahu khataayahu, za a gafarta masa kurakuransa, walau kanat misla zabadil bahri, ko da sun kai yawan kumfan teku. Abinda annabi ya koyar kenan, ba wahalar yi, maza, mata, yara, ƙanana, manya, kowa ya iya, kuma ga ladan kuma yana nan. Amma duk abin da yake da bid'a sai ka je ka haddace kuma ka karanta yi, kuma ba lada. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu ba'an mansura. Wannan kuma muslim ya ruwaito shi, yace walau kana misal zabadil bahri, haka ya faɗa a wannan hadisin. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أو رواية دبان إن التكبير 34 أو رواية وتزيف سبحان الله 33 الحمد لله 33 أما الله أكبر كما سيئي واتو 34 كنا سكون تريدين أي مكان يسكى تريدين لا إله إلا الله سيسكى لكبرة نما واتو تريدين وأن رواية كما تتفتح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أن كربوا لك معاذ بن جبل النبي ياتي بشي أوسيك يا معاذ ya kai mu'azu ina maka wasiya la tada'anna dubura kulli salatin an taqula kada ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, wato ya Allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka. Wannan rawahu ahmad wa abu daud wa nasa'i bi sanadin qawiyyin. A wata riwaya abin da yake da shi inni la uhibbuka ya mu'azu, wannan yana cikin hadisin da yake kafa hujja da shi dan nuna falalan Mu'adh. Annabi ya kalle shi sai inni la uhibbuka ya Mu'adh, wallahi tabbas ni ina kaunar ka kai Mu'adh. Yanzu Mu'adh yana bukatar sai annabi ya masa rantsuwa, amma bishara ne dan ya bashi tabbas. Inni kaga jumla ismiya ce, wanda jumla ismiya ita kadai ta fi fi'liya karfin magana, kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi harfi tawkid shine inna, ga kuma lamul muwatti'a lil qasami dan ana kaddara kasam, ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana, wallahi tabbas ni ina kaunar ka Mu'adh. Kai akwai rabota a cikin wannan batun. ina kaunarka. Da ma'azai haka sai ce wa ana uhibbuka ya rasulullah, ni ma ina kaunarka ya annabin Allah. Kala sai annabi ya ce fala tada an taqula dubura kulli salatin, kar ka kyale fada a cikin karshen kowace sallah. Wannan baya cikin nauku, ina faɗa muku wata riwayan ne daban dan wancan riwaya ce, amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun kara da su ko kace rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Kaga a can an ce allahumma a inni ala zikrika, nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ɗaya ne ne ma'ana tana koma ɗaya kuma shi ma sahihi. Wa an abi umamata radiyallahu anhu qala, an karbo daga abu umamata al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursiyyi dubra kulli salatin, wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla, lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut, ba abinda zai hana shiga aljanna kawai sai mutu, mutuwa ce kawai ta tsaya ta kai bata ma lokaci da ta zo da shi kenan. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wa zada at-Tabarani, a riwayar Tabarani yace wa qul huwallahu, za a kara qul huwallahu, amma dai wancan dai ruwayan ta farko ita ce tabbatacciya. Wa an Malik ibn al-Huwairis, an karbo daga Malik ibn al-Huwairis kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Kaga fikihin Ibn Hajar kenan. Wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babi ko, amma sai kawo shi a ƙarshe. Me yake nufi? Yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka faɗa a ikama, a tsayuwa, daga hannu, karatun Fatiha, du'aul istiftahi, ruku'i, sujada, abinda ake fada a ciki, tahiyya, bayan nan salatin annabi, bayan nan waɗannan addu'o'in dukkan su faɗi fada ce da maganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah. To sai ya ce kuma sallu kamar aitumuni usalli, wato duk ku yi wannan gaba ɗaya. Ibn Hajar abin da yake nufi kenan a fakaice, duk ku yi wannan gaba ɗaya, sallu kamar aitumuni usalli. Wani Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, Imran ibn Husayn Allah shi kare da gare shi, an karbo da gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman, kai sallah a tsaye, fa in lam tastati fa qa'idan, in baka samu dama ba to kai a zaune, fa in lam tastati fa ala jam, in ko baka samu iko haka ba to sai kai koda a kishin gidai. A lokacin Imran ibn Husayn bai da lafiya ne, menene fikihun kawo wannan hadisi a nan gurin? Asali idan lafiyar ka kalau, ana bukata ka yi sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babi zuwa inda muka tsaya, a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama. In dai sallan farilla ce haka za ka yi ta, to sai ka samu uzuri na baka da lafiya, sai a ce dole sai ka cika wancan sharuɗan. Lokacin da ka samu uzuri na baka da lafiya, to sai aka sauƙaƙa maka tsayuwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin, yanzu an rage maka ka iya a zaune, zama in ya fuskara ka iya a kwance. Yana nufin tunda an ce kai zama rukuni ne an yafe maka, tsayuwa rukuni ne an yafe maka, duk in sun fuskara kai a kwance, ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri. Sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle kai su, in ka samu uzuri fa an yafe yo, aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, ko salati in kana da hanzari, kaga da za a yafe maka waɗannan kenan. Wannan kuma shike nuna muruna ta addinin musulunci, wato muruna shine kiyaye halayyar ta mutane da dabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanciyar hankali ko rashin sa, na zaman lafiya ko rashin sa, na da sauransu, duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum, to sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki. Wa illa fa aumi, in baka samu iko ba to kai imani. Sai dai wannan riwayar fa aumi din bata cikin Bukhari, tana dai wani hadisin daban. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala li maridin, annabi ya faɗa wa wani mara lafiya salla ala wisadatin, wanda idan yazo yin sujuda saboda baya iya kai goshin sa kasa, sai ya dauko fulo sai ya rinka dora goshin sa kai, farama biha, sai annabi ya jifa da wannan fula, wa qala yace dake salli alal ardi in istata, ki sujuda akan kasa in ka sami iko, wa illa fa aumi ima'an, in baka sami iko ba fa to kai nuni kawai. Allahu akbar, ka dan sunfa haka ruku'i kenan, sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, Allahu akbar, ka duka sama da duka da kai ko da baka kugo cinka ba yayi saboda kana da uzuri, amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka karasa da shi bai halatta ba. In ka sami iko ka kugo cinka kasa, in baka samu ba fa aumi ima'an, sai kai ima'i wato nuni, waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika, sa'ilin nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da dukan da take wajen ruku'i. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin qawiyyin. Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi, lakin sahaha Abu Hatim waqfahu. Abu Hatim yace hadisi ne mawqufi, abinda yake nufi ba maganar Annabi bace maganar Jabir ce. Sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce Annabi ne ya faɗe shi, ba wai mawqufi bane, mawsul ne. Banda Imam al-Baihaqi ma at-Tabarani ya rawaito haka, al-Imam al-Bazzar da sun rawaito shi. To wannan agurguje shine karshen wannan babu. Sai mu dakata haka, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya yafi mana. Sai a kira sallah, sannan sai a ansa tambayoyi. Assalamu alaikum. Za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaɗai, saboda lokaci ba zai abin nan tambayoyi ba. Mukan daɗe da yawa haka, don haka za mu taƙaita akan guda biyu, kuma yau kun sa akwai wa'azi kuma. Don saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi haƙuri, suna nan a rubuce kuma zan bi su. Insha Allah gobe, idan mun zo mun tashi daga karatu, sai mu bayar da wadataccen lokacin da za mu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci kuma. Daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu. Na ce a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba. To sai wani ya kawo min wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatu salatin da bi, wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran ma yansarifu an yasari, wa qala ana akthar ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini. Abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba, ko yana kallon arewa. A'a, ba ya gama sallama ba, idan ya gama sallama zai juyo, ta ina yake juyowa, ta dama ko ta hagu? Shine abin da suke magana akai. Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama, an ga ta hagu. Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina? Ta dama. Wannan ya nuna ya halatta ya juyo ta daman, ya halatta ya juyo ta hagu. Hadisi riwayar Bukhari abin da yace da annabi yayi sallama yakan juyo ne da da fuskar sa gaba ɗaya, fuskanci sahabbai a zaune. Wannan shine tabbataccen aikin sa. Zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka, amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba. Waɗannan riwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin, abinda suke nunawa tun da yana kallon al-Qibla, yanzu zai juyo ya kalli sahabbai, ta ina yake juyawa, ta dama ko ta hagu? Shine aka nuna halaccin yana yi ta dama, yana yi ta hagu. Ina fatan wanda ya aiko da littafin ya fahimta. Ban iya ka ɗauke mu wannan littafi. Jiya wani dan uwa, idan muka manta ba nan gurin, lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya a bayan mai nafila, haka ne ko? Muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila. Sai ce a Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku iya kiyayewa a jiya. Yace ta cikin littafin fitar bari ne, sai yau ya zo da shi. To ya je ya yi muraja'a, ya dawo ya ce a gaskiya mantuwa ya yi ko dai kuskuren a fahimta ba yadda abin yake ba. Bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba, haka maganar take ba. Shi Ibn Hajar yana goyon bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai farilla na iya bin mai nafila. Tun a jiya ina da wannan tabbas din, to amma ka'ida ta ilimi ka iya manta da abu. Dan haka sai ce je ya dubo. Ni ma da na koma gida kuma sai na sake dubowa. An fahimta ku? Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne. Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na ibn mai nafila. Ya saba jumhurin malami akan wannan. Ko madogaran sa shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salma. Ina fatan fahimta ku? Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa. Dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan gurin cikin Sahih al-Bukhari. Babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal'arabi wal gulami alladhi lam yahtalim. Babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga an ta'ayyantar da shi ba, wal maula ko bawan da an ayyantar da shi, wa waladil baghi da dan zina, wanda dan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami, zai zama liman, za a bi shi ko kuma za a bi shi ba? An gane ku? Wal'arabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa, za ku bi shi zallago, za ku bi shi ba? Wal gulami alladhi lam yatalim, da yaro karami wanda bai balaga ba, za a bi su ko ba za a bi su ba? Wannan akan su Imam al-Bukhari ya babi hadisan da ya kawo a kasa, ya nuna duk ana iya bin su. An fahimta ku? Farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha. Yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakwan, wanda yana mata limancin sallar tarawihi har bai hada ce Qur'ani ba, tana bashi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta. Sannan ya kawo can gurin da yazo karshe cikin sharhi maganar Ibn Hajar kenan, da yazo kan yaron da bai balaga ba, sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a Musannam na Abdul Razzaq, la yaqumul gulamu hatta ya'tali, wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma. Sai ce wa isnaduhu da'ifun, wannan hadisin da'ifi ne. Yace wa qad akhraja al-musannif fi ghazwati al-fath, Imam al-Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin, cikin labarin ghazwatu fath Makka, ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasri al-lam, Amr ibn Salima annahu kana yaqumu qawmahu, shi Amr ibn Salima ya kasance yana wa mutanen salimanci, wa huwa ibnu sab'i sinina, yana dan shekara 7. Wa qila, wadansu malaman suka ce inna ma lam yastadilla bihi huna li'anna Ahmad ibn Hanbal tawaqqafa fihi, faqila innahu laysa fihi istila'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallama ala zalika. Imam al-Bukhari bai kawo hadisin Amr ibn Salima ba a nan gurin ya kafa hujja dashi, saboda ma wato Imam Ahmad ibn Hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba. Wa hanzarinsa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne, annabi bai san halin da suke ciki ba, ballanta na mu ce ya sani ya tabbatar da su, ijtihadin su ne suka yi, ba annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba, shi dai annabi ya ce ku nada wanda ya fi ku karatu, da suka je sai su ga yaron ya fi su karatu sai suka saki, daga baya kuma annabi ba ya da tabbacin wannan yaron ke yi, dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba. An gane ku? وكل احتمال انه كان يؤمهم في النافله دون الفريضه ودان suka ce a'a ai mai yiwa limancin da ya rinka musu a cikin sallan farilla ne, a cikin sallan nafila ne ba farilla ba. Wa ujiba an al-awwal, Ibn Hajar yace to in za a bada
berga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta, za ta yi idda ba? Za ta yi idda ba, dan nan al-Qur'ani idza nakatum mu'minatun thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrifuhunna sarahan jamila. To kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu, za ta kaba ko ba za ta yi ba? Za ta yi ta bai ta ku? Za ta yi ta kaba. To da haka wancan ma shi ne za ta yi ta kaba, kuma ta kaba za ta yi shi ne wata hudu da kwana goma, arba'ata ashurun wa ashira, ta bai ta ku? A ku yi hakuri kuma ya ce a ci gaba, kuma ai bai kamata mutum sun kwan makauniya ku. Mutane kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin, ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu. Wato shine addu'ar da ake kira tana wazin abu ya faru wanda zai sa a yi ta, yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace, wata annoba ta zo kasa, ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar. Kun gane ko? Ku gane ba? Idan wata annoba ta sauka a kasa, kwalara ta zo, ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba, an san dai me ya annoba, duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya dawo mutane, wata ja'iha samawiya, abinda daga sama ubangiji ya aiko shi, ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan. Kuma in za a yi wannan alqanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar, kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda. Wannan shine abinda sunnar annabi ta tabbata.
Farko
ka tana ta ya wanda ku aka bar fara ne ta wannan rijiya ko haram ne ta
farko ka tana a cikin
bayanin da nake yi wannan karkada mu ba shi zaka saurara ba, shi kike magana. Akwai waɗansu malamai da suke cewa ja'iha samawiya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba, suna da wannan fahimtar akan wannan. Waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar, sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani, suka keɓance wannan kadai da sauransu. akwai kuma wadanda suka hade. Yanzu anan gurin ina bamu gamamman abu idza da ali qaumin ala qaumin, kar ku damu, akwai hadisin da su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ma dun naka na dai sanan gurin da za ku shiru mu je karshen menene alqanut din, tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mai wata ba. Kun gane ku wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga wadansu ta alkhairi ko kishiyan haka, kuma a cikin dukkan salloli guda biyar, kuma hadisi ne sahihi yana yi a bayyane. Na'am. Wa an sa'd ibn Tariq al-Ajla'i radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakr wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqlutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al-khamsatu illa abu daud. An karbo hadisi daga Sa'ad ibn Tariq al-Ajla'i. Shi Sa'ad ibn Tariq al-Ajla'i kala yace qultu li abi, na ce da mahaifina, ya wato ya mahaifin nasa shine Tariq al-Ajla'i kina, innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kai ka taba yin sallah bayan annabi, wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abu bakr, wa umara haka bayan umar dan khattab, wa uthman wa ali suka yi sallah bayan waɗannan annabi da halifofinsa hudu. Afa kanu yaqnutuna fil fajr, shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi? Kala sai yace ai bunai, yace ya kai dana muhdath, ai wannan bid'a ne. Muhdath kagaggen abu ne, yin alqanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya, yace wannan bid'a ne. Wannan hadisi rawahu al-khamsa, malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa Abu Dawud, din banda Abu Dawud, wato yana nufin Imam an-Nasa'i, wato Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal, haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin, haka al-Imam at-Tahawi, hadisi ne kuma sahihi. Wato abinda wannan hadisi ke nunawa, keɓantar sallan asubahi ita kadai da yin alqanut a cikinta, wannan bai tabbata ba daga annabi. Hadisin da yake madogara akai shine hadisin baya na Anas bin Malik, wanda yake cewa annabi bai gunte bayan alqanut a sallan asuba har ya bar duniya, wanda kuma ya tabbata hadisi ne mai hadisi ne zaifi. Alqanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne, yanzu kafin mu je mu samu na alfajar, kafin mu samu kai na alwitr, shine alqanut na nawazi, idan wata musiba ta sauka ko idan yayi nufin yawa wadansa addu'a, to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini, baya kebance asuba da ita kadai, kuma na yi a raka'an karshe kamar yadda muka bayyana, kuma a raka'an karshe bayan ya dago daga ruku'i. Kun gane ku? Wa an al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu annahu qala allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatun aquluhunna fi qunut al-witr. Al-Hasan ibn Ali, Allah ya kare da a gare shi, yake cewa annahu qala yati allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatun, annabi da ya mutunta bata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi, aquluhunna fi qunut al-witr, wanda zan rinka karanta su a al-qanut na witri. An gane ko? Wato idan ka san kafa'i da witri, idan ka zo witri ta raka'an karshe, to za ka yi al-qanut. Wannan ya tabbata a cikin sunna, annabi yana yi ko da yake ba kullum ba, ba koyaushe ba, wata rana yakan yi witrin sa haka nan ba al-qanut, wata rana yayi al-qanut. To idan ya tashi yin al-qanut din, ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai al-qanut din ya faɗa. Allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayta rawahu al-khamsatu wa zada tabarani wal bayhaqi wa la ya'izzu man adayta zada an-nabiy min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu ala an-nabiy wa sallallahu ta'ala ala nabi. To wannan shi ma kuma wal kaswa daga azaba, wal kaswa daga fadawa cikin fushinka. Wa tawallani fi man tawallai, ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu. Wa barik li fi ma atai, ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani, ko na dukiya ko na yaya ko ma menene ka bani cikin kyautar duniya, samun albarka ciki. Wa qini sharra ma qadaita, ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci a kanka.
wa innahu la yadhillu man walaita, lalle duk wanda ka jibin nauyin sa ba zai taba kaskanta ba, wa la ya'izzu man adaita, duk wanda kai gaba da shi ko kai fito na fito da shi ba zai taba samun daukaka ba. Tabarakta rabbana, albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu, wa ta'alaita, kuma lalle ka girmama, girman ka ya bunkasa. To wannan shine daidai kuma anroni na gurguje dake cikin wannan alqanut. Mutum wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin wutri, kun bayyana da kyau. Idan mutum yazo sallar shi fari da wutri, a wutri din zai karanta wannan. To bambancin wancan alqanut din da kazu da wannan, wancan ana yin sa bayan ruku'i, amma alqanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i. Shine abin da yake tabbatacce. Duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan. Kun fahimta ko? Kiyasin sa kawai suka yi, amma ba nafsi ne nuna haka ba. Wa bi riwayatin sahihatin Ibn Khuzaimah bi ziyadati la man daminka illa ilayka, akwai wata riwaya tabbatacciya wadda malam bai kawo ta anan gurin ba, bayan ya ce tabaraka rabbana wa ta'alaika, sai kuma ya kara cewa la man daminka illa ilayka, la man daminka illa ilayka, ba wata mafaka da za a guje maka illa ilayka, sai dai a koma zuwa gare ka. An bayyana ku, wato in kana jin tsoron Allah sosai ka koma gare shi, dan ba inda zaka je ka guje masa kuma. Me kake mala? Eh. Wannan kari da ake cikin sallar alqanut, ko cikin wato addu'o'i na alqanut, sauran kalmomi da ake karawa, da yawan su ba su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin waɗanda suka inganta, banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran ijtihadi ne na malamin su kala kalmomi. Waɗanda suna ganin jaizanci tunda sallah wuri ne na addu'a, in ka roki wani abu matakar abin alkhairi ne shikenan babu komai. Waɗanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita, karka kara wani abu kai. Dan duk abin da zaka roka kawo shi nan ne. Abin da duk zaka shigar na addu'arka zai fitar daga cikin kalmomin. Waɗansu kalmomi ne mujmala a dunkule, ma'anonin su suna fashe da yawa, in za a fasa ma'anar su tana da faɗi matuƙa ƙwarai da gaske. Ba na ce ku yi haƙuri ba, babu da haƙuri ne. Ba na ce ku yi haƙuri ba, za mu karanta daga wani littafi. Wanne bai haƙi a Ibn Abbas? Haƙi ya ce da Abdullahi ɗan Abbas. Kala ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subh. Annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a al-qunut na sallan asubahi. Saura da ni, sai ce wa fi sanadihi dhafun, wannan hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci, ma'ana bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Malaman hadisi sukan kawo babi sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka tafi wannan babin, su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba, da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa, dan ya zamanto izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza, to ga madogara hadisin ba sahihi bane ba. An gane ko? To dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu zamu karanto kadan daga cikin wani hadisin da su kara fayyace mana wato ma'anar abin billah billah dake dake. Kamar yadda muka faɗa tun a baya, al-qanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi, Sheikh al-Albani ta al-qunut fi salawatil khamsi lin nazilati, yin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar lin nazilati, dan wata musiba da ta sauka a iya yi ko ba za a yi ba. Sai ya ta kawo hadisi, wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi ar-rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai, qanata fi ar-rak'ati al-akhirati, yana yin al-qanut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i, yaushe bayan ya dago daga ruku'i. Idza qala sami'a Allahu liman hamida, bayan ya ce sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, sai ya karanta wannan al-qanut. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi. Wa kana yajharu bi du'a'i, ina tambayar da zuwa nake ta za a bayyane ko a sirrance. Wa kana yajharu bi du'a'i, annabi ya kasance yana bayyanar da wannan al-qanut din a sarari aji. Wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya rawaito, haka Imam Ahmad bin Hanbali. Wa yarfa'u yadayhi, bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-qanut din. wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam At-Tabarani suka ruwaito da sanadi sahihi. Wa yu'minu man khalfahu, kuma waɗanda ke bayansa suna ta cewa amin 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 lokacin da yake addu'a din. Ita kuma wannan riwayan Imam Abu Dawud da Imam Al-Hakim An-Naisaburi duk sun ruwaito ta, kuma riwaya ce ingantacciya. Yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin nazilati, kun fahimta ko, idan wata musiba ta sauka, ko idan annabi ya so ya yi addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya, yan uwan musulmi da suke Albania, yan uwan musulmi da suke Philippines, da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa, mu yi musu addu'a a cikin alkanun, a cikin dukkan salloli guda gari ya halatta. Kuma za mu yi alkanun su nan ne bayan an dago da garkuwa, haka ne ko, bayan an dago da garkuwa, kuma liman zai yi karatun alkanun sun a bayyane, kuma mu a bayan su ce amin, duk gashi hadisan annabi sun tabbatar da wannan. Amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa suke keɓance, suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu, wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar ga annabi, shi kuma yace za a yi. Saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu, wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan, wani lokaci ka kawo waɗannan, wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya, abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis akan su suka tafi shine ana iya yin alkanu a cikin dukkan nazila. Amma maganar ba za a yi ba kan nazila, galibin waɗanda suka taba kan haka malamin mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Da haka sai Muhammad Salih al-Saimin ya matsa lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba. An bai jona da kyau? To. Ina zuwa, ai ban karasa ba. Wa kana yaqnutu fi salawat al-khams kulliha, yana yin alkanun ne a cikin dukkan salloli guda biyar. Wannan riwayan Abu Dawud kenan da Daru Kutubi. لكنه كان لا يقنط فيها الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم فربما قال daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka fada yana cewa Allahumma anjur walid ibn al-walid wa salmata ibn hisham wa iyash wa iyash ibn abi rabi'a Allahumma ajjud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina kasini yusuf Allahumma al'an li hayyat wa ri'lan wa zakwan wa musayyatu asati Allah wa rasulahu cikin irin abin da annabi ya rinka fada. ثم كان يقول اذا فرغ من القنوت اذا يكمل القنوت دين سيتي الله اكبر فيسجد سنه سيتي فسجد ان غني كو تو wannan alqanut kashi na farko kenan. Alqanut kashi na biyu kuma na witri fa kana yakalutu fi raka'a fi raka'atul witri ahyanan, yakan yi alqanut a cikin raka'a ta witri wadan su lokuta ba kullum ba kenan. Wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, ina tambayar ka ta dalu, wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i, idan ya tashi alkanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i in dai a cikin wutri ne. Wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam An-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunanul Kubra, haka Imam Ahmad a cikin Musnad, haka Imam At-Tabarani, haka Imam Al-Baihaqi, haka Ibn Athakir bi sanadin sahihin, haka Ibn Manda a cikin Kitab At-Tauhid din sa, dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallan witri ko a cikin raka'an witri yana yi ne yace kafin ruku'i la ba'da ruku'i. An fahimta ku? To kaga shine an sa tambayar ka ta dasu. To da haka waɗannan su ne abin da yake ya tabbata cikin witri. Yanzu kenan alqanut din nawa muke da shi? Biyu. Imma alqanut inda nazila, imma kuma alqanut na me? Na witri. Wannan su kaɗai tabbatattun alqanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam. Imam zai daga hannu, mamu za su daga hannu. Idan daga hannu kuma ba a shafawa, daga hannun kawai za a yi. Idan ya gama sai sauki, shi ne abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam.
Malam, ban gano biya kan gudu na nazila. Kuma bayani idan zai yi addu'a ala kaulin.
Eh.
Kaga akwai bayani da ke da wa hake kawo. Sun ka ta cewa idan annabi da yake yi alkanu ala kaulin. Sai ya zama to sai Allah ya ce masa dai sanaka kan amshi. Sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin a wanda suke cewa kar a yi alkanu ala nazila sukan kawo cewa misali yanzu kamar annoba ta fadara, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa. To idan ya zama tunan da shahada ce, idan mutum ya yi kamar ya tura wannan matsayin wannan shahada ke na ko kuma ya zama na waɗannan bayanai guda biyu sai a wani wajen wajen.
Tambaya sai mai kyau. Cewa idan annabi ya ba da labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi. Wannan hadisi da ta cire daga annabi. Yace da can annoba azaba ce, amma daga baya rahama ce Ubangiji ke zabar wanda ya so. To idan aka ce ayyul kanud dan Allah ya dauke ta kuma shin kamar ba a ture wannan abin nan ba? Abinda mutum idan mutum yace maka wannan sai ka ce da ce a cikin al-kanud me yake yi? Addu'a. Addu'a me take? Shi ne abinda za su ce maka. Addu'a ibada ce. Lokacin da kai ibada sai zama laifi? Aha. Kuma addu'a ɗin nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba. Domin cikin waɗanda annabi ya alƙanud a kansu ya la'ance su daga baya sun musulunta. Addu'ar annabi an karɓa kenan? Da an karɓa addu'ar da ya musu ta alƙanud da za su musulunta? Da za su taɓe ne har abadan abada su shiga wuta. Kama yin da ku? To da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta. Da haka Allah ke cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa ya rufa laka Allahumma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima. Duk abin da annabi an yafi masa amma tare da haka sai ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbika. Wannan zunubi yake dake bayan ya yafi masa ashe ibada ce. Kun fahimta da kyau? Ibada ce. Kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan shahada addu'ar ka ba ta hana ya mutu. Idan ka alƙalu tun dole sai ya mutu. Ijtihadin sa kenan. Sheikh Muhammad bin Abdullah ijtihadin sa kenan. Ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid idan dai kun saurara mun karanta wajen. Wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa. Yake cewa ba duk abinda ka sani kake faɗa ba. Kowane irin abu kana bashi lokacin sa. Yanzu idan ka zo kan matsala daya kace duk abin da ka taba sani a matsalan sai ka faɗa. Sai kullum mu tsaya kan hadisi ɗaya za mu kare shi. Amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba. Wata rana sai wani tambayo sai zunguro to sai ji sauran. Wata rana sai wani ƙara zungurowa sai ji sauran. To haka al'amura suke tafiya. A wancan mu na saban kitabut tauhid ne. Yawanci abin da aka fi matsawa a kai ba wato fada da magana ta fiqh ba, tun da magana ta tauhidi. Kullum ko da hadisi ya zo da yake ɗauke da sako na fiqh muna kokarin ya zamu mu fayyace abin da yake littafin tauhid din kan mu fita daga doron tauhidi mu koma fiqh. To haka idan mun zo kan masail fiqhiyya haka zamu matsa a nan ba zamu fita daga can gurin ba. Sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi. Ina ba ta ga fahimta. Wa alaikum assalam.
Dangane da wasu dai wannan aya din da bangaren tambayar sa. Ma'ana nakan ga kaman maza akwai mazhaba guda maka mazhabin Imam Muhammad.
Eh.
Da ba ka ga gaba ɗaya ma wanda ya harkar sun ba kuma to da wanda sai su rage iya kama shi.
Shi ne ai.
Kamar da yake cikin sunan karan na Ibn. To akar maka lawo. Ya kuma kenan su
a'a idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne sai ka tafi akan hasken dalili. Wane ne fi karfin dalili? Shine kawai magana. Kowa zai iya yin ijtihadi cikin malaman nan, kowanne mujtahidi ne. In ya dace da daidai yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada daya. Yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa, duk wanda kake ganin dalilin sa ya rinjaya ya fi karfi sai ka bi. Wannan shine magana. Ko da ɗalibai Imam Malik su duka ba su sallama masa kan duk abin da ya bada fatawa ba, yaso da fatawan Ibn al-Qasim sun saba wa Malik. Yaso yanzu a cikin mazhabar Malikiya musamman ta mutaakhirun kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawan Ibn al-Qasim ba na Imam Malik din bane ba. Amma yaushe za ka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan. Daga cikin littafan da za su taimaka maka ka gane wannan ka samu zahir din bayanai, kaga littafin Az-Zakhira na Shihabuddin al-Qarafi jiziki goma sha biyu ne a kan mazhabin malikiya ne. A cikin kitab idan na ce kala fil kitab na yi shiru ina nufin mudawwana kenan. Yace kitab kai ka ce qur'ani, kala fil kitab yace ina nufin mudawwana kenan. Idan na ce kaza ina nufin kaza kenan. Zai kawo magana Imam Malik ya kawo magana Shafi'i, yace dan Shafi'i yayi karatu wajen Malik ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin mu ne. Yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne. Ahadasun da me? Da asbab. To ahadasun din nan su ne me? البول ده الغائط ده مي نهان ده مي ده المزيو ده مي الولي ده مي كما شكا نسان قال اسباب النوم تقيل دوائي دوائي ده تكارسا تو ايدان كما تكين ذا سيرا سيتي ما ابن لكي ورولي الولا قدا اشرين ده بيرني كما مالكي ايكي قدا اشرين ده بيرني kuma malikiya kuma yake jira su dai bayan daya har sai ya kai maka su kai kali kenan ashe har yanzu kan muka gani wato ashe san yana baya kenan mun gar kansa amma san yana baya saboda haka mas'aloli dai irin wannan hankali ake bin su kullum mai tsarkon Allah ya fahimtar da mu menene daidai mu yi aiki da shi wannan shine riban ilimi ka gane abin da yake daidai kai aiki kuma har kullun ka gane daidai to kuma ba dabaran ka bace ba gaman ka sanne daga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba dabaran ka bace ba kuma idan kaga dan uwanka bai gane daidai ba ba dolancin sa bane ba sai kai masa addu'a kima Allah fahimtar da shi daidai kuma har kullun ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi sai daga baya kaga wani magana da tafi shi karfi adalci shine sai ka bi wannan maganar mai karfin kuma adalci shine wancan littafin karfin mun na masa magana ka bada magana magana yau wannan ai ba da dalili ai wani ma da yake kaza ba da dalili kaza wannan duk bai dace ba an fahimta ku Allah ji mana gaban ka cewa me tahaddusan bi ni'matillah yana daga cikin abin da na matsa da ke a zamana da na Saudiya shekara hudu da wani abu duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya ko me na samu to wannan yasa da dama daga cikin littafi mutum ya samu sa can wanda anan ko an baka kudin ba za ka iya sayan su ba yanzu misali majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar Kurmi ana sayar da shi naira 10,015 to inda na bari sai na zo nan na saya ya za a yi kenan to kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi daya daga cikin wannan balam guda 37 idai dai batar maka da shi yanzu wannan ya zama maka kaya sauran ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya din to wannan ta sa ba kowa zan bai wa aran littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ba ya da sakaci amma a shirye nake ni kaina wannan taimako na ne a yi mu rinka muzakara tare da ku na iya ba mutum aran littafi zai lafi wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba duk wannan na iya faruwa da idan Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari duk da cewa a yanzu din nan library na kusa a Kano take sai da hankali hankali waɗanda suke sun shafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gurin hankali hankali don saboda murka amfanar su gaba daya insha Allah ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi an karbi hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sajada ahadukum idan dayan ku yata ji yin sujada fala yabruk kama yabrukul ba'iru kar ya duka irin yadda rakumi yake dukawa wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi lalle ya tsora hannayensa kasa kafin gwiwoyinsa yayi ku akhrajahu salat malama hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi Ibn Hajar yace wa huwa aqwa min hadisi Wa'il ibn Hujr wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin Wa'il ibn Hujr wannan ne hadisin Wa'il ibn Hujr gashi nan yana tafiya shi Wa'il ibn Hujr yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi yace idan annabi ya tashi sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa akhrajahu al-arba'atu yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah sai yace fa inna lil awwali shahidan hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi Ibn Umar daga riwayan Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu صححه ابن خزيمه ابن خزيمه يا انغنتاكي وذكره البخاري معلقا امام البخاري يا كاوكي اما زين حديثي معلق موقوفا كما يا دنتاكي زوا ابن عمر بيتي النبي يا تيبا da haka dai hadisin Abu Hurairah shine ingantacce wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr dhaifi ne abin da yake tabbatacce idan zaka idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan guyoyinka ba guyoyi ake farkawa ba hannu ake fara kaiwa sannan guyoyi wannan shine tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da yake akai guyowa kafin hannu hadisi ne wanda yake dhaifi wannan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullah ibn Umar wanda Bukhari ya rawaito shi Abdullahi da Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kenan a fara kai hannu wato dan goyen bayan wannan hadisi na Abu Hurairah akan wannan
na ku sai fara kai Allah ya kafin duniya Allah
kamar shi ne da ku yake kafa a duniya ai mun buga misali je ne ko sai karanje ku muka ce annabi ya ce kar mu je duka inda kuma yake duka idan rakumi zai fara kaiwa me wata guyo wata gaba yake fara kaiwa kasa guyuwa guyoyin sa yake gurbana da tsoka ta annabi ce karkai haka wato kai ne zaka fara kaiwa kenan an zaka fara kaiwa wannan mas'ala ba wai so ba sabuwa ba ce ba mas'ala ce tsohuwa sai Ibn Taymiyya sai Ibn al-Qayyim duk sun tafi akan guyuwa ake fara kaiwa musamman wanda ya zafa ba kamar Ibn al-Qayyim a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadhihi khair al-ibad yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato ainihin guyuwa kafin hannu shi a fahimtar sa kenan amma shi jihadin sa kenan gashi malamai sun saba mata na'am
wannan shi ne wanda yin kiran mai nan mai da wanda ba sai
ta sawo hadisi mu'allaq shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi mu'allaq a wurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya imma tun daga farko har karshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi Imam Bukhari yana da malamansa kamar su Abul Yaman kamar su Musaddad da sauransu a maimakon ya ce haddathuna Musaddad an gane ku sai ya kawo malamin Musaddad ya cire Musaddad din ya zama mu'allaq kenan haka idan Imam Bukhari ya kawo hadisi ce kala Rasulullah ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama mu'allaq kenan shine Imam Tirmidhi yake cewa ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaq wato abinda a farkon sanadi aka tafi mutum daya ko da har zuwa karshe ne shine mu'allaq wa bil hadisi za kathirun fallazi ata bihi